sauraro suna na Yusuf Nadabar Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan babbar kotun jiha mai lamba uku karkashin mai shari'a DJ Abdu Aboki, inda daidai wannan lokacin kotun ta dage wata shari'a aka saka kuma ranar 3 ga watan gobe, wato shari'a ce tsakanin gwamnatin jihar Kano da wata mai suna Fadila Adamu wanda ake zarginta da laifin hada baki da kisan kai da kuma garkuwa da mutane. Kai tsaye muna tare da shi lauyan wannan mata, barista za mu so mu ji cikakken suna.
Suna na barista Anil Mahmud Darma.
Da wannan mata da gwamnatin jihar ta burfanar, da wani laifi ake tuhumarta?
Ana cajinta da laifin kisan kai, kidnapping da kuma hada kai da ailefi.
To a yau ne aka yi a kotu?
To dai yau an saka, yau da za a ji, za a fara shi ne mai gabatar da kara zai fara kawo shedinsa. To kuma an zo kasancewa ita ba a kawo ta ba daga prison, ita wacce ake zargi da laifi. Kuma ita ya yi dama violation na shari'a ta laifi, sai shi ne laifin yana gaban kotu za a ringa yi don a tabbatar da adalci. Tun da ba a kawo shi ba, kotun ta daga minti 20 ya kare ta kara dagawa. Ashe dai sai da aka daga shi din da gaba ki da har Nuwamba. Eh, insha Allah.
To mai sauraro, kai tsaye muna tare da shi mahaifin wanda ake zargin an kashe. Na'am, za mu so mu ji cikakken suna.
Suna Hassan Umar.
To a karar wa kuke yi, kuma menene dalilin karar?
Dalilin karar ita Fadila Adamu, wacce ta zo hajjira ta tarinya ta, ta je ta jefa ta Arija.
To ga shiwa kun zo kotun, ya faru
mai dagawa aka yi.
Na'am. Su'a da me da me ake tuhumarta?
Na tuhumarta ne charge din kasan akwai kidnapping da ta yi. Ka ga yin kidnapping ɗinta, banda kuma check ta sirrin turuwa marasa dadi cewa ta musu san jilla dan ba ba ta wannan kuɗin ba da sauransu. An ba ta kuɗin, ta ce a je a haje mata asibitin Nasarawa, asibitin mata, banda ɗakin mata, asibitin Nasarawa. An je an kai mata, lokacin da ta dauki kuɗin mata da ta kashe yarinyar. Because lokacin yayin da aka same ta a rijiya, ta kawo kwana uku a cikin rijiya. Saboda ta ɗan fara kumbura ma ta fara lallacewa yarinya a cikin rotun da ta yi sama. Amma da aka same ta a rijiya. Ta turo text message miliyan 20 ta nema a bata. To lambar da ake turo text message shi muka rubuta ma DS za ka kira kin a kama ta.
So ba da wata alaka da ita?
Mijinta ne abokina. Because sun kafin a rijiya ma ta da shi. Kuma ina ban da bai sai na fara yadda kamar ni mai da san halinsa da sauransu.
To yanzu kun ne kuke bukata a gaban kotun nan?
Hukuncin da dace ya kamata a mata, hukuncin da dace da ya kamata a mata. Dukkan na farko ta ɗauke ta, ta siya mata ransom miliyan 20, ba mata miliyan 20 ba, mata kuɗi an ta ce a je a sa a ban ɗakin mata. Ta yi sauka a ban ɗakin matan, dukkan lokacin da ya cikin laifin suka karɓi ta hannun DSS, sai ta mutu na kuɗi mai shiri, ta yi ta fama tasiri da kata, sai takalmi, sai jali, ta sai mai da sauransu. Ka gane ai, to kuma duk sun karɓi wannan kayan da ta rasa da wannan kuɗin da sauransu. Lokacin kuma ta jefa ta a rijiyar mata, mutum a lokacin su karɓi wannan kuɗin. Daga baya ma ta yi text message mun yau da rashu. Mu da aka wanka kai kuɗin asibitin Nasarawa, daga baya ta ce mun yau da rashu. Bani kisan gila ta dinga turowa text message. Ta dinga turowa ta musa kisan gila an ba ka wannan kuɗin ba. Da kuma abin da ta faɗa shi ne shi ta je ta yi. Yare ya shekara 8. Sai ta je ta jefa kai. Allah ne ya kiyaye.
To ne sauraro Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan babbar kotun jiha mai lamba 3 wadda take zamanta a cikin sakatariyar Audu Bako.